Bukatar hakan na kunshe ne cikin kudirin da dan majalisar dattawa dake wakiltar jihar Sokoto ta gabas Senator Ibrahim Gobir ya gabatar inda ya nemi a sake yin nazari akan yadda hukumomin gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu suke kayyade shekaru na daukar ma'aikata wanda hakan ke sa da dama daga cikin waɗanda suke da takardun kammala karatu ba sa samun guraben aiki
ba abinda muka yi shi kudirin nan ya nuna cewa ita federal government ta sa abinan mai ma'aikatar kwadugo ta zauna da ya tunani ta ba gwamnati shahara amma wannan da kazan ta abinan na yin ɗaya ji limit din na a ce mutum 30 ko 28 zuwa 30 da tsara baiwa.
Sakamakon karuwar rashin ayyukan yi a Najeriya da yawa daga cikin matasa da suka kammala karatun digirinsu kuma suka shafe shekaru da dama suna neman aiki wanda hakan ke janyo kuma baya a ci gaban rayuwarsu wani sa'in wasu kan shiga aikata miyagun ayyuka da yake hura wutar sha'anin tsaro a kasar kamar yadda Senator Ibrahim Gobir ke cewa
don abu yana iya jawo matsala na mutum ya je ya zama criminal ko wani abu ba daidai ba ne abubuwan da ake cewa sai mutum ya zo yana nema aiki sai a ce mishi ai shekaru ne sun wuce sannan mutum ya je university ya kare da shekara 25 sannan ya zo ya sake wasu shekara goma yana nema aiki bai samu ba amma sai a ya zo ya ga aiki yana kokarin ya kama sai a ce a kai wannan dai shekarun ka sun wuce to lagin da ne college number ne ba da dusa bane ko da haka ko abin da muka gani shine a ƙara tsaga wannan shekarun ko kuma zaman tocewa an bude ko wani shekara gare ka je ka samu aiki a baka
dai. Dr. Abdulhakim Garba na kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna ya ce ana rasa ƙwararru da za su iya baiwa ƙasa gudumawa sabili da shekarun su ya zarce yadda doka ta tanadar
tsakani da Allah farko dai ƙwararrun ma'aikata so da yawa sai sun dandade a aiki suna yi sannan za su samu wannan experience din saboda su dawo kuma su ba da gudunmuwar su to kafin ka samu experience din ka bar jami'a ko ka bar polytechnic dole ne dai ka je kai wasu shekaru kafin ka iya zuwa sai kuma aka rayu gari kana son ka dawo gwamnati sai a zo a ce kuma a shekarun ka ya wuce wannan abin so ƙwararru ba za a iya samun su ba
sai dai a nashi bangaren Professor Shehu Abdullahi Zuru kana masanin shari'a a Najeriya cewa yi abu ne mai kamar wuya wajen aiwatar da wannan kuduri duba da yadda ake sakaci da dokoki a kasar
dokokinmu ba su yi kwari ba a kan tanade-tanade na haƙoƙin jama'a to amma idan muka yi la'akari gaba ɗaya shin wannan ma kiran ya cancanta a wannan lokacin da ake ciki ni ina mai ra'ayin da cewa ba wani tasirin irin wannan kiran ko kuma a gabatar da wannan kudurin domin kamar yadda kika faɗa ba kowane ma'aikaci ko kuma ba kowane bangare na aikin gwamnati ne yake buƙatar shi ba duk inda ka tafi a ƙasashen duniya akwai bangarori na musamman waɗanda za ka iske ana musu tanadin haka ko da lokacin ritaya bane aikin gwamnatin ka yayi idan har ana da buƙatar ka ci gaba domin ka ci gaba da ba da gudunmuwa ta musamman ba ma irin taimaka ma ƙanana waɗanda yanzu suke farawa za ka ga gwamnati ta umarce ka da cewa da Allah ka janye kudurin naka na yin ritaya wanda ma a ƙasa irin tamu da ake kara zube ban yi tsammanin wannan kudurin ya cancanta ba ko kuma zai wani tasiri ba a ƙasar.
Abin jira dai a gani shine kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ganin shugaban majalisar Ahmad Lawal ya yi na'am da wannan kuduri kana ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta umarci ma'aikatar kwadago da nagartar aiki da ta kafa kwamitin da zai sake yin nazari akan tsarin ƙayyade shekarun ɗaukar aiki cikin gaggawa. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.